الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديعتا تبتغى الله وان دينونا منا وان وطانا رمضان من البركة يو Asabat ɗaya ga wata hijira ta 1446 ya dace da ɗaya ga watan uku shekara ta 2025. Kamar yadda muka saba, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu dukkan wata albarka da ake samu a wannan wata, kuma ya agaza mana ta wajen iya tsayuwa da ayyukan alkhairi a wannan watan. Baya ga haka kuma muna roƙon sa ya karɓa mana. Muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu daman gudanar da tafsiri na gaskiya a littafinsa mai girma. Ya gafarta mana kurakurai, kuma ya ba mu lada tare da waɗanda suka taimaka da shirya gudanarsa da masu ƙoƙarin yaɗawa, hakanan kuma waɗanda suke halarta daga ko'ina. Za mu fara tafsirinmu na wannan shekara a farkon suratu Ghafir, insha Allah. Wannan ita ce sunan da surar ta fi shahara da shi, suratu Ghafir, kuma shi ne mafi inganci. Amma akwai wasu sunaye da ake kiran suran, Allah dai dalilansu ba su inganta ba. Akwai hadisai a kai, amma waɗannan hadisai ba su inganta daga manzon Allah ba. Akan kira ta suratul mu'min, akan kira ta da wasu sunaye daban-daban. Karatunmu na yau yana ɗauke da bayani akan samun addu'ar mala'iku. Samun addu'ar mala'iku, wannan yana daga cikin abubuwa da wannan sura take banta da bayaninsu. Da wuya ka samu irin wannan bayani a wata sura ta Alƙur'ani in banda suratu Ghafir. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka abubuwa a cikin wannan sura wanda ba za ka same su a wasu surorin ba. Daga ciki akwai bayanin samun addu'ar mala'iku. Allah ka samu dace da ita. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim
hamim tanzilul kitab min Allahil azizil alim
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hamim tanzilul kitab saukar littafi wanda ana nufin alqur'ani saukan alqur'ani min allahil azizir azizil alim daga Allah ne mabuwayi masani ya kawo sunayensa guda uku anan Allahu al-azizu al-alim wanda yake daure littafin sa gaba daya saboda yana nuna maka babu abinda zai iya gagaran alqur'ani domin yace saukan littafin daga Allah Allah sai kawo sifofinsa al-azizu mabuwayi al-alimu masani kaga wannan ke nuna babu littafi kamar al-qur'ani sai yace
ghafirul dhanbi wa qabilut tawbi shadidul iqab dhiqul la ilaha illa hu ilayhi al-masir
bayan Allah madaukaki ya ce tanzilul kitabi saukar alqur'ani wannan ma dalilin yasa Ibn Usaymin yake cewa to ai ba sai ma kai nisa a cikin alqur'ani ba wannan kada ya nuna maka Allah yana sama domin abinda Allah yake tanzilul kitabi min Allah saukowar littafi daga wurin Allah kada ya nuna Allah yana sama wannan yana tafsirin Ibn Usaymin yace ululullahi azza wa jalla yu'khadhu min hadhihi al-aya daga wannan ayan zaka iya fahimtar Allah madaukaki yana sama Allah ba a kasa yake ba me yasa yace tanzilul kitabi min Allah saukowar littafi daga Allah li'anna an-nuzulu la yakunu illa min a'la idan aka ce abu ya sauko daga sama ne don haka wannan ke tabbatar da Allah madaukaki yana sama wanda shine abinda alqur'ani ya tabbatar kuma ita ce aqidar ahlus sunna to Allah nan shine fa ya bayyana mana siffofinsa to wannan shine nau'in ilimi na biyu wanda suratu ghafir take banta da shi wanda zaka samu a wata sura ba kamar wannan suran ba Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo nau'in sunayensa na biyu a wannan sura a farkon sura din ya jera su wanda jera waɗannan sunayen shi yake tabbatar maka bayanin da zai taho a cikin wannan sura na adalcin Allah tabaraka wa ta'ala adalcin Allah ga mutanen kware da ko mutanen banza Allah ka tsare mu to sai Allah ya kawo sunayensa a jere wannan nau'i na sunaye ya taho mudhafan ko malamai da yawa sun mana faɗakarwa a kai don haka sunayen Allah ba iri ɗaya ba ne kaga a wancan ayat ta farko ya kawo suna iri guda wannan shi ake ce masa sunan Allah minallahi al-azizi al-alimi waɗannan sunaye ne babu shakka to nan aya ta biyu kuma aya ta uku da ya tashi kawo wannan nau'i na sunaye sai ya kawo su mudhafan yana daga cikin faɗakarwar da malamai suka yi kamar Ibn Usaymin a littafin Al-Qawa'id al-Musla littafin da rubuta na sunayen Allah ina shafi na 40 haka nan ma littafin sa na Amsa Fatawa Majmu'u Fatawa wa Rasailihi yana juz'i na uku shafi na 377 wannan kashi biyu kashi na biyu na sunayen Allah in ka dubi kashi na farko sunaye da suka zo ɗaya wannan ittifaqan duk malaman sunna sun yarda cewar sunaye ne na Allah kowane kana iya ɗaukan sa guda a matsayin suna Allahu al-azizu al-alim kowane su saboda haka akan ce Abdullahi Abdul Azizi Abdul Alimi wannan babu laifi amma daga gaba fa baka da iko ghafiri zambi qabilit tawbi shadidil iqabi zid qawli kowane ɗayan su ba suna bane mai zaman kansa sai ka hada shi dole sai ka hada kaga yana da bambanci da wancan sunan gafiriz zambi saboda haka ba za ka ce Abdul Gafiri ba a'a sai dai abdu gafirin zambi, saboda guda biyu suke haɗe. Haka nan kuma ƙabilin taubi, shadidil iqabi, zid tauri, kowannensu ya zo a haɗe, wanda nan su ake kira asma'ullahil mudafa, sunayen Allah ne da suka zo a haɗe. Tunda Allah ya kawo su a haɗe, kai baka da iko rabawa, in ka raba ka yi kuskure. Kuma wannan za ka gani a littafin majmu'u fatawa mujallad na 22 shafin 481. Wa min asma'ihi asma'ul mudafa, suna da yawa a cikin alqur'ani, amma dai babu inda Allah ya kawo su a jere a farkon sura sai suratul ghafir, wannan yana nuna mana muhimmancin su. Suna nan da yawa a cikin alqur'ani, kamar misali arhamur rahimin, sannan khairul ghafirin, rabbul alamin, suna ɗaya ne rabbul alamin, sannan maliki yawmiddin, suna ɗaya ne maliki yawmiddin, suna ɗaya ne, ba za ka ɗauke guda ɗaya ba, abdu maliki ba zai yi ba, abdu maliki yawmiddin sai dai ka haɗa shi. Amma da yake kalma ta al-maliku ta zo a matsayin sunan Allah wanda ya zo a cikin alqur'ani, saboda haka yasa ake samu abdul malik wannan babu. Amma idan ka kawo maliki ba zai zama matsayin suna ɗaya ba, sai ka ƙarasa shi. Haka nan ahsanul khaliqina shi ma suna ɗaya ne, wanda ya zo a suratu safati da kuma suratul mu'minun, sannan a suratu ali imran fa a farkon sura aya ta 9, jami'un nasi liyawmin la raiba fihi, suna ɗaya ne jami'un nasi liyawmin la raiba fihi, sunan Allah guda ɗaya ne. To ba za ka ce abdul jami'i ba, a'a sai dai abdul jami'in nasi liyawmin la raiba fihi. To sannan akwai ta hadisin manzon Allah kamar yadda annabi ke cewa muqallibal qulub, suna ɗaya ne, shi sa ka je ce ya muqallibal qulubi, domin muqallibal qulub suna guda ne, ba za ka ɗauki muqallib kadai ba. Wanda kuma hadisin ya inganta, yana daga cikin addu'o'in da manzon Allah ya fi riƙewa a rayuwarsa, ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ghayru zalika. Ibn Taymiyyah yake cewa to suna nan da yawa fil kitabi was sunna, a cikin alqur'ani, a cikin hadisan manzon Allah, wa sabata fi du'a'i biha, kuma kamar yanda ka ji kashi biyu na sunayen nan, kana iya roƙon Allah da kowane kashi, ko dai ka roƙe shi da sunayensa wanda ya tabbata ɗaiɗaiku, kamar Allahu al-Aziz da al-Alim, ko ka roƙe shi da asma'ul mudafa. Saboda haka yasa Allah ya kawo su gaba ɗaya, babu laifi don kayi addu'a bi ijma'il muslimi, duk malaman sunna su yadda da wannan, kuma kaga suna da ɗimbin yawa, kuma gaskiya za ka same su a Qur'ani a wurare daban-daban. Asra'ul hasibina, Allah mai gaggawan hisabi, kaga suna guda ne wanda ya zo a suratul an'am aya ta 62, thumma ruddu ila llahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibina. Asra'ul hasibina suna ɗaya ne, idan ka ɗauki sari'ul hisab ya zo a suratul baqara, suratul ali imran, suratul ibrahim, suratul nur, suratul ghafir. Idan ka ɗauki sari'ul iqabi shi ma suna guda ne, wanda duk mun yi bayaninsa darasin al-hujja. To wannan kashi guda shine wanda ake kira al-asma'ul mudafa, Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo waɗannan saboda ya nuna mana albarkan da yake tare da sunayensa, don mutumin da zai nemi bukata ta sunan Allah, to ana fatan Allah zai amsa mishi. To sai Allah ya ce ghafiriz zambi, Allah mai gafarta zunubi. Me ake nufi da ghafiru? Don wannan kalmar ta zo a cikin alqur'ani kamar a matsayin sunan Allah, ta zo da siffofi guda uku: al-ghaffaru, al-ghafuru da kuma ghafiru. Kaga a nan bai zo a matsayin suna guda ba, ghafiru sambi suna ɗaya ne. Amma idan aka ce al-ghaffar, wannan yana suna mai zaman kansa, abdul ghaffar, abdul ghafur, wannan babu laifi. Amma ba za ka ce abdul ghafiri ba, sai dai abdul ghafiri zambi. shi ma matsayin suna ne amma min asma'il mudafa. Me ake nufi da me gafara? Domin wannan sura da abin da ta fara kenan wanda yake nuna maka adalcin Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya fara wannan sura da cewa ghafiruz zambi, Allah mai gafarta laifi ne, kalman da ta fara zuwa kenan a wannan sura, wanda shi yake nuna maka abin da suran take dauke da shi. Wannan sura tana dauke da bayanin adalcin Allah a tsakanin abubuwa guda biyu, ta wajen bayinsa na kwarai, sannan ta wajen bayinsa na banza. Allah ka tsare mu. Allah yana adalci ga kowa. To amma da ya tashi bayani sai fara da cewar shi mai yafewa ne, ya nuna maka ko mai yawan laifinka Allah zai gafarta maka. Idan aka ce Allah mai gafara ne, kalma ta gafiru ko a ce masa al-gafuru ko al-gaffaru, ma'anar al-gafiru huwa alladhi yasturu 'ala al-muslimi. Asali idan aka ce al-gafiru wanda ya rufe laifin mai laifi, ba wai an yafe maka ba. Lokacin da kake aikata laifi sai Allah ya rufa maka asiri ba wanda ya gani. To wannan shi ake cewa al-gafiru yasturu 'ala al-muslimi, ya yi sutura ga mai laifi, wala yu'afizuhu, a lokacin da kake laifi bai kama ka ba, fa yushhiruhu wa yufdihuhu, bare ya fallashe ka duniya ta sani ko asirinka ya tonu kana laifin, wallahi Allah ya sani amma sai ya rufa asiri, duk abin da kake sai ya rufa maka. To wannan duka kalmar guda uku din na al-ghafiru, al-ghafur da al-ghaffar, gaba ɗaya ma'anarsu ba ta wuce wannan. Alladhi yaksuru minhu satru 'ala al-muznibin, shine wanda yake yawan rufa asirin masu laifi. Mutum yana laifi sai Allah ya rufa masa asiri, bayan ya rufa mar asiri idan ya gama yace Allah ka yafe min, sai yace na yafe. Kaga kenan yazidu afwahu 'ala mu'akhadatihi, yafewar sai ta kawar da kama shi. Gashi lokacin da yake aikata laifin Allah ya gani. To hakika malamai da yawa sun fassara kalma ta gafiru da ma'anan as-satiru, kamar Ibnul Asir, yana cewa gafara fi asma'illahi ta'ala, kalmar gafara da ta zo a sunayen Allah ta zo da kalmomi kamar misali al-gaffaru, al-gafuru. Idan aka ce al-gaffaru da al-gafur, min abniyatil mubalaga, wannan yana nuna tsanantawa makalmar al-gafiru. Amma duk dai ma'anarsu guda, as-satiru li zunubi ibadihi wa uyubihim, Allah shi yake rufe aibin bawa, aibu, domin kana da wani aibu, wani abu wanda ka ɓoye, wanda ba shi da kyau, babu wanda ya sani sai Allah. Amma duk da haka sai Allah ya rufe ma. Al-mutajawizu an khatayahum wa dhunubihim, komai daɗewa kana saba ma Allah, idan ka ce Allah ka yafe min nan kuma sai ya yafe. Kaga da da kake saba mar ya rufe, rufewan shine ake nufi da al-ghafiru, Allah mai rufe laifinka a lokacin da kake mai. Lokacin da ka neme yafe maka sai ya yafe. Shine Ibn al-Asir ya ce wa aslul ghafri at-taghtiya, asali kalmar al-ghafru da larabci shine rufe abu, ko ba shi kadai ba ne. Al-Imam al-Khattabi shi ma haka ya faɗa a littafin sha'anu du'a, yana shafi na 52, al-ghafaru shine as-sattaru li zunubi ibadihi, Allah mai rufe zunubin bayi, al-muzbilu alaihim sawba athhi wa ra'fatihi, ya rufe bayinsa ya lullube su da mayafi na tausayi da kuma jin kai. Ya rufe laifin sannan a lokacin da kake saba mar, ya nuna maka tausayinsa, ya nuna mar jin kai, ya nuna maka jin kai. Saboda haka wannan asali abinda Allah yake nuna mana shine tausayi da yake ga bayi, muna saba mishi amma kuma yana rufa mana asiri. Allah ya fara da wannan kalma ghafiruz zambi, Allah mai rufe laifi, wa qabilit tawbi, kuma mai karban tuba. To ka gani ya rufe laifin ba dan ka tuba ba. Shi yasa malamai suke cewa karka ce sai ka tuba za ka bar istighfari. A istighfari na mai laifi ne dama. Lokacin da kake laifin ka yawaita istighfari. Tuba daban, neman gafaran Allah daban. Ai kaga Allah ya bambanta su. Ghafiruz zambi wa qabilit tawbi. mai rufa laifi mai karban tuba da ya rufa laifin ai ba tuba kai ba kana ta saba mar kana istighfari haka ake so karka ce bari sai na gama sai na tuba sannan zan yi ta neman gafara akai kuskure ba mamaki ba za ka tuba ba amma istighfari yana sa Allah ya rufa maka asiri kuma yana karfafa imaninka da Allah domin kana saba ma Allah amma sai kana cewa Allah ka gafarta min kaga ka yarda akwai Allah ka yarda ma kana saba mishi to wannan yana da karfafa imani a zuciyarka ana nan yau da gobe sai Allah ya datar da kai sai ka tuba saboda ka guda biyu dinnan duka aikin Allah ne Allah yana rufe laifi Allah mai karban tuba kaga ya fara da wannan to sai kawo na biyu shadidul iqabi Allah mai tsananin ukuba ne kaga kenan karka dauka saboda Allah mai yawan gafara ne Allah mai karban tuba ne saboda haka zaka yi ta saba ma Allah kana zolayar sa zan tuba badi zan tuba kaza idan Allah ya tashi kama ka babu kamun da yafi na Allah shi yasa sai ya kawo wannan a ƙarshe da farko Allah mai rufe laifi ne na biyu kana ta laifin har ka tuba Allah zai karba idan ka kifa mai tsananin ukuba kaga yanda Allah ya jera su babu shakka akwai balaga akwai hikima sai yace zai tauri Allah mai yawan falala ne la ilaha illa huwa ilayhil masih babu abinda ya cancanta a bauta mafaci Allah makoma tana gare shi wannan shine babban abin tsoro da na kirki da na banza da wanda ya tuba da wanda ya ki dole sai mun koma ga Allah to wannan shine abin tsoro saboda haka yasa dole ne mu kokari mu tuba kafin mutuwa Allah ka samu iya sai mu je gaba ma yujadilu
fi ayatillahi illa alladhina kafaru فلا يغررك تقلبهم في البلاد
ما يجادل في آيات الله الله يتي باب مي غردما game da ayoyin Allah illa alladhina kafaru sai dai kafirai kawai Allah ka raba mu da wannan sifa
amin
babu mai gardama game da ayoyin Allah sai dai kafirai saboda kai sa jayayya game da Allah ba shi da kyau fala yagruruka taqallubuhum fil bilad kada kai kawo da kafirai suke a doran kasa ya rude ka Allah ke ce ma Annabi Muhammad kada kaga don kaga kafirai suna walwala don kaga kafirai na shiga suna fita ana harkoki karka dauka Allah ya basu la Allah ya ce ma Annabi Allah bai basu ba karka dauka kada wannan ya rude ka yani taradduduhum fil bilad yanda kafirai suke walwala ana harkoki dare da rana saboda kana ganin kafiri yana saba ma Allah kuma Allah yana bashi sai Allah yake akar wannan ya rude ka ka dauka ai yafi karfin Allah Allah ya jinkirta mai ne na lokaci ai kaji ya ce ilaihil masir makoma tana ga Allah wannan makomar ita ce shi Allah bai gaggauta al'amarinsa yana nan yana jira inna rabbaka labil mirsadi yana nan yana jira idan lokacin yayi an gama amma kafin lokacin yayi duk abinda zaka yi kai zai baka dama kai walwalaka a doron kasa kuma da Allah yace fala yagruruka taqallubuhum fil bilad kar ka dauka sai masu kudi shi kafiri da mai hali da mara hali duk makomarsa ba za su yi kyau ba amma barinsu da Allah ya yi da numfashi shi kansa rahama ce gare su wannan rahamar kuma tana da lokacin karewa ita ce mutuwa wato akwai labarin da al-Imam al-Munawi ya kawo a Litafu Faidul Qadir yake sharhin Jami'u Saghir yana juzu na shafin 546 yana sharhin hadisin al-Imam Muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkuku ne ga mu'mini kuma aljanna ce ga kafiri haka manzon Allah ya faɗa duniya kurkuku ne ga mu'mini aljanna ce ga kafiri. Hadisin yana sahihu Muslim, kitabu Zuhd wa Raqa'iq, hadisin 2956. Ba shakka hadisin ya inganta daga manzon Allah. Wato da yake sharhi game da wannan hadisin, sai ya kawo labarin Ibn Hajar al-Asqalani, mai littafin Fathul Bari mai Bulughul Maram, malamin hadisi wanda yana littafai da yawa, Allah ya mishi rahama. To ba shakka Ibn Hajar ya samu ilimi ba na wasa ba a ƙasar Masar, ya yi rayuwarsa a Egypt al-Kahira. To a zamaninsa sai ya zama shi ne alƙalin alƙalai gaba ɗaya, babu wani wanda yake sama da shi. To kuma jifa-jifa za ka ga ana jigila da littafai akan kai mai, saboda idan zai yi karatu abu ya shafi wani bincike da sauransu, to littafan da ake kawo mar ayari guda ne na raƙuma. Raƙuma ke ɗauke da littafan, ba littafi guda ba biyu ba. Jidan kayan, idan ka gama ayarin da take tafiya da littafin, in ka ganta a cikin gari ka san wannan, a ce dai ba ka da komai illa waɗannan littafan, wannan kaɗai ya isa, ka isa mai kuɗi. To shi kenan, shi ne ana nan. Sai ga wani bayahudi, Ibn Hajar ya zo wucewa da ayarinsa na littafi, yake cewa kana qadi al-qudat fi misra yani kabir al-qudat wa kana idha masha yamshi ala arba tajurruha al-quyud aw al-bigal fi mawqif. Dusa ilin da yake wucewa zaka samu tawaga ce ta jama'a. Fa marra zata yawmin bi yahudiyyin samma, ya zo wucewa Ibn Hajar sai ga wani bayahudi, shi kuma wannan bayahudan yana tallan kitse sabin da ya shafi mai. To saboda haka ka san idan mutum yana tallan manja da sauran zaka zai wuya ba ga manjan a jikinsa ba, zai wuya ka same shi da tsafta dai kamar mai wata sana'a gaban. To shi wannan bayahude ne, yana sai da manja da man kadai da abin da ya shafi kitse da sauransu. Zayyat, wa ma'lumun anna zayyat wa samman takun siyabuhu mulawwafa bizzaiti. Duk mutumin da aka ce yana sai da manja, zai yi wuya a samu tufafinsa manjan bai dan shafa ba, saboda za ka same shi kamar da dauda. Wa ahwaluhu sayyi'a, ba za ka yi sha'awar ganin tufafinsa ba. To da aka zo za a wuce wannan bayahudi, fa ashara ila al-mawqif, sai bayahudan ya ce ma da malam Ibn Hajar zai wucewa, sai ya ce ka tsaya, ya daga hannu. Sai Ibn Hajar ya tsaya da jama'arsa gaba daya. Sai bayahudan ya ce mar inna nabiyakum annabinku, kaga shi banda shi kenan, annabinku ga abin da ya faɗa a hadisi, inna ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, ita duniya kurkuku ce ga mumini amma kuma aljanna ce ga kafiri. Sai Ibn Hajar yace na, sai yace to amma ni abin da nake gani a ƙasa ba hakan bane, in ji ba yahudan. Sai yace me ka gani? Sai yace fa anta al'ana muslim, to ai yanzu kai musulmi ne. Wa fi hadhihi ar-rafahiya, ga ka a cikin kasaita da dukiya da wadata, kai kadai baka tafiya sai da jama'a gayya na dabbobi da mutane. Wa fi hadha al-mawqif al-azim, mutanen da ke bayan ka ma ba kadan ba. Sai ce wa ana yahudi, ni ko ba yahude, ka gani kafiri ne bisa ka hadisin manzo ko? Yace eh. Yace wa ta'isun, gashi sana'at tawa ma sai da manja ne jikina dukun. Fi zaitin aw samnin yulawwisu siyabahu wa yadayhi wa kullu shay, hannunsa a dauda, jikinsa dauda, tufafinsa dauda. To shin wai tsakanin ni da kai waye hadisin ne yafi aiki ne? Tunda an ce duniya aljannar duniya kurkuku ne ga mumini, aljannar kafiri. To amma ni ina ganin kai duniyar gare ka aljanna ce. ni kuma ni ne nake cikin kurkuku saboda ban da walwala to kaga ya taho da shubha saboda ya rikitar da mutane eh tunda annabi ya faɗi wannan magana ai bai kamata a samu musulmi yana cikin walwala yana cikin jin dadi kai da aka ce duniya kurkuku ga mu'mini sai gashi kana cikin ni'ima da wadata wanda aka ce kuma kurkuku ne gare sai zama abin nan haka ne shi kuma sai ya zama to yana cikin walwala wanda aka ce ya kamata ya zama yana cikin walwala shi yake cikin kunci sai Ibn Hajar ya ce barin ma bayani makaya da zaka gamsu zaka karbi abin da zan faɗa yace kware kuwa yace masa na'am wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah duniya kurkuku ce ga mumini kuma aljanna ce ga kafiri bari ma bayani ma anta fihi min albu'us kai ba yahudi kaga damuwar da kake ciki na sai da manja da kitse da sauransu jikinka dukun-dukun ko da yaushe ka gani yace na gani yace abinda annabi yake nufi huwa jannatun a hakan da kake yanzu wallahi kamar kana aljanna ne bin nisbati lima sayaqulu ilayka idha mitta inda a ce ka mutu bala'in da yake gabanka ya ninka wannan ninkin baninki saboda ka wannan yar wahalar ma da kake sha wallahi kadan ne sai ka mutu zaka ga babban bala'i sai ce na fahimci wannan kai kuma fa sai ce amma ana ka gani kuma fana imi haza duk wannan walwala da kaga ina tafiya jama'a ana bi na bin nisbati lil janna wannan wahala nake sha ai da zaran na mutu ni'imar da za ta same ni yafi wannan so komai dadin duniya ga mumini kurkuku ne abinda manzon Allah yake nufi kenan li'anna na'imal janna a'la bi kaseerin min hadha saboda ni'imar aljanna ta dare duk ni'imar da musulmi ya samu a duniya saboda haka yasa karka dauka idan kai samu dukiya a duniya walahira wahala zaka sha a'a in ka samu dukiya a duniya duk dadin da ka ji na duniya in dai kai sa'a ka mutu da imani to wallahi aljanna ka tafi dadin da ka samu a duniya wane mutum to da ya faɗi wannan magana wallahi magana ta kama hankalin ba yahuda a gaban jama'an yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nan take musulunta kaga saboda haka yasa da yake malamin hadisi ne Ibn Hajar nan take ya fahimci abin da manzon Allah yake nufi idan annabi yace duniya kurkuku ga mumini to karka dauka wai mumini duk inda yake a duniya a wahala zai zauna a'a abin da annabi yake nufi komai dadin da mumini ya samu a nan duniya wallahi bai kai ni'imar da take jiransa a lahira ba bai kai ba duk dadin da ka samu a duniya rayuwar da kake a duniya kurkuku ne sai ka mutu zaka ga cikakken ni'ima sai ka mutu zaka ga cikakken ni'ima wanda Allah madaukaki ya riga ya faɗa bal tu'siruna alhayatad dunya sai ce me wal akhiratu khairun wa abqa duk inda duniya ta kai ga har kake ganin tana da dadi wallahi lahira tafita insha Allah lahira tafita saboda haka shi kafiri fa duk inda ya kai ga wahala a duniya wahalan nan nafila ce bai ma mutu ba tukuna sai ya mutu zai gamu da bala'in da ya fi wannan saboda haka yasa shi kafiri ko wahala yake sha a duniya aljanna ce ko da a cikin wahala yake ba yi da kuɗi ba yi da lafiya duk wahalar da yake sha har yanzu aljanna ce wato ni'ima ce domin idan ya mutu bala'in da yake gabansa ya fi wannan to da Allah ya tashi magana gaba ɗayan su ya hada da kafirin da ya samu wadata da kafirin da bai samu wadata ba in ka ga yana walwala wannan kare rude ka iyakar ni'imarsa kenan da ya mutu bala'i yake jira a kiyama kisa Allah ya ce ma annabi fala ya garuruka taqallubuhum fil bilad kada kai kawo da kafirai suke a doron ƙasa kai kawo da suke kar wannan ya rude ka kar ka dauka Allah madaukaki bai san abin da suke ciki ba ne Allah ya ce a gaba
qarrabat qablahum qawmun ruhiyan wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim li ya'khudhuhu وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب
الله مدوكي يبقى مثالي كما دو ودن دا سكا كافر چين فرقو الله بيبسو با كاكا كينا بزيبا نكا بابا كذبت قبلهم قوم نوح كافر ودن كافران متعناء النبي نوح سنكريتا والأحزاب من بعدهم درندنون متعني دا سكتو أبايانسو كاغنان الله بي كرغا يوان النباوان با يا كاو النبي نوحو تو بايان النبي نوحو كو الله كتيسا يوان النباوان يسورو سو داك سي كراسو الأحزاب كوي واندا كمر آية نتسورة البقرة إتكي فسراوا وبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بايان النبي نوح الله يا تورو منزني دايوا غا الامم رندنوني من بعدهم وهمت كل امه برسولهم سال الله يجي ما النبي محمد كاغا دكا وتا الامه دا اكا تورو متا النبي واتو تون دغا كان النبي نوح دينن دا منزني دا سكو بايان النبي نوح كووتش الامه ta yi yunkurin ta kama manzo da aka turo mata ta halaka shi wanda shi nuna maka dan adam hatsari ne subhanallah mutane Allah ya turo manzanni gare su Allah da kansa yake gaya mana yace duk manzannin nan babu wata al'umma da bata yi yunkurin ta kashe annabinta ba babu wannan al'umma وهمت كل امه برسولهم لياخذوه كوتا الامه تاي ينقلن تكام منزون da aka turo mata kuma ba nan kadai ba wata tadu bil batil suka dinga gardama akan ƙarya saboda haka zaka kaka kafirai sun turje ana ta gogawa su sai sun kada ƙarya liyudhibu bihi alhaqqa dan su kawar da gaskiya da ita Allah ya ce fa akhastuhum adai ƙarshe na kama su Allah ya ce a ƙarshe na kama su fa kaifa kana iqab ya ya hukuba ta kasance kaga ya gwada cewa dukka mutane suna da hali iri guda tun daga zamanin annabi Nuhu alaihi salam zaka ga mutane na kokarin kare ƙarya masu kokarin kare ƙarya babu shakka waɗannan kafirai ne kare ƙarya ba karamin laifi bane saboda kai sai ka dubi ayata 4 farkon maganar mu Allah ya ce ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru babu masu gardama game da ayoyin Allah sai dai kafirai duk wanda zaka ga ya tsaya yana kare ƙarya to wannan in ka bincika kafiri ne amma ai ba wai jayayya ce aka hana gaba ɗaya ba akwai jayayya da Allah ma ya mana umarni kamar yadda al-Khatib al-Baghdadi yake fada a littafin al-Faqih wal-Mutafaqqih الفقيه والمتفقه لتافع الخطيب البغدادي ينا جزء نفرق شافين قريبا دا همسن دا شدا جايين يدباء سوشين تايقو قرن كارك أريا دا رشن قسبيا أما جايين ميكوفا أي الله ياي أمرنيني ما قا النبي محمد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموئذة الحسنة سأل الله يتي وجادلهم بالتي هي أحسن kai jayayya da su kikkiawar jayayya shi kaga mummunan jayayya ne ba a so amma jayayya mai kyau shine wanda za a nuna wa mutane addini Allah bai hana ba a suratul ankabut ayata 46 Allah yace wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu shi kaga akwai jayayya mai kyau wanda Allah yayi umarni akai wanda Allah yake magana mara kyau shine wannan aya ta 5 jadalu bil batil kai jayayya dan ƙarya dan kabata gaskiya li yudhibu bihi alhaqqa wannan shine inda laifi yake alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin ataahu in ka lura akwai inda Allah madaukake yake aibanta jayayya, akwai inda Allah yake yabon jayayya. Shine abinda malami yake karanta da mu, yace in ka dubi alqur'ani zaka ga ayoyin kashi biyu ne. Fa bayyana Allahu fi hatayni al-ayataini al-jidal al-mazmum wa a'lamana annahu al-jidal bi ghairi hujja. Wace jayayya ce ba a so, ita ce jayayyar da baka da hujja. Kuma zuciya ta sani, in ka tsaya kana gardama baka da hujja ka sani, saboda haka kai kokari ka bari, in baka bari ba babu shakka mutum yana jawo ma kansa fushin Allah. Fal jidalul mazmum, jayayyar da aka aibanta ita ce na daya, al jidalu bi ghairi ilmin, baka da ilimi kai ta. Duk jayayyar da baka da ilimi kai ta, koda akan gaskiya ne, wannan jayayyar haramun ne. Na biyu fa al jidalu bi shagabi wat tamwihi, jayayyar da kai saboda ka boye gaskiya, nusratan lil batili, saboda ka taimaka ma ƙarya, ƙarya kowace iri, kowace irin ƙarya, saboda haka yasa lauya yana shiga. Mutum ne ya taho ya ka tabbata azzalimi ne ya zo ya ce ka min kariya, saboda haka kai ta ƙoƙari amfani da wasu ƙarerake don ka kare shi. To wannan shine abin da Allah yake faɗa, mutum ya tirje ma ƙarya, saboda me? Ya ɓatar da gaskiya, babu shakka yana jawo ma kansa fushin Allah. Wannan shine abin da Allah yake cewa jadalu bil batili liyudhibu bihi alhaqqa, sun yi jayayya game da ƙarya don su ɓatar da gaskiya. Me Allah yake fa akhadtum, sai na kama su. Kaga Allah yake sai na kama su, fa kaifa kana iqab, yaya uquba ta kasance. Amma idan jayayyar ka akan gaskiya ne, babu shakka wannan minan nasihati fi dinillah, ya shafi nasiha ga addinin Allah. Idan mutum zai yi jayayya don ya kare gaskiya, wannan Allah ya yi umarni da yinsa. Mai aya ta gaba ta ce,
wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina kafaru annahum ashabun nar.
Wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika, Allah ya ce to kamar haka kalmar Allah ta tabbata, kamar haka ne kalmar Allah ta tabbata. Idan aka ce kalmar Allah ta tabbata, wace kalma kenan? To zaka ga fahimta daban-daban da malamai suke, amma wasu suna ganin wannan aya ta fassara kanta, wannan aya ta fassara kanta, domin a ƙarshe Allah yake cewa annahum ashabun nar, wannan shine kalimatu rabbika din, kalmar Allah cewar kafirai ƴan wuta ne. To ta riga ta tabbata, saboda haka yasa duk inda kafiri ya kai ga dabara sai ya mutu a kafirci, kuma sai ya shiga wuta, sai dai idan Allah ya dufe shi da shari'a, wannan shine. To amma muminai fa, muminai da yake Allah madaukaki ya kaddara za su shiga aljanna, sai zama suna samun taimakon Allah. Kai mumini kar ka dauka dabara ka kadai zaka kai ka aljanna, wallahi ba dabara mu bace. Kaga da ibadarka da dabararka da imaninka da kokarinka ba za su iya kai ka aljanna ba, sai da taimakon Allah. To ga ɗaya daga cikin taimakon Allah wanda Allah yake ba mu labarinsa a cikin Alkur'ani, ya ce
Alladhina hamiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adhabal jahim.
Kasan a farkon suran nan Allah subhanahu wa ta'ala yace kafiriz zambi wa qabilit tawb, Allah mai rufe laifi ne, Allah mai karban tuba ne. Wannan shine abin da yazo a farkon sura. To yana son ya nuna maka ta inda Allah yake gafarta ma bayinsa, taimakon da Allah yake mu bayi. Daga cikin taimakon shine ya bamu wannan misali, ya bamu labari abin da ke faruwa wanda ba mu sani ba, ba za mu iya sani ba in ba dan Allah ne ya faɗa ba. Alladhina yahmiluna al'arsha, waɗanda suke ɗauke da al'arshi, wa man hawlahu da wadanda suke gewayen al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi suna godiya ga Allah wa yu'minuna bihi kuma sun gaskanta Allah sun yadda akwai Allah ka gani Allah yana ba mu labarin halitta mafi daraja a duniya karkab domin idan ana neman makusantan Allah to su ne masu daukan al'arshin Allah da waɗanda ke kewaye da al'arshi waɗanda suke kewaye da al'arshi su ne makusantan Allah waɗannan halittun su ne mafi daraja cikin halittun Allah to Allah ke ba mu labarin su wanda mu ba mu taba gani ba ba mu saji ba Allah ya ce suna ibada wanda shi ne asali dama aikinsu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi sun yi imani da Allah suna dauke da al'arshi suna dawafin al'arshi suna zikirin Allah to ba iyakan abin da suke ba kenan kuma sai Allah ya ce wa yastaghfiruna lilladheena aamanu suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani ka duba fa suna sama can su so riga sun samu yardan Allah so riga sun dace da yardan Allah mafi kusanci ga Allah suna addu'a ga mumine a doron ƙasa har ma kuma Allah ya gaya mana irin addu'a da suke yi ga ma abin da suke cewa rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma ya Allah rahamarka ta yalwaci komai iliminka ya yalwaci komai saboda haka shi Allah in ya tashi ba da rahama yana ba da rahaman nan ga masoyin shi da makiyinsa shi yasa aka ce ta yalwaci komai saboda haka da mai laifi da mara laifi rahamar Allah tana shafansa kuma ilimin Allah ya ga mai komai saboda haka ba abin da Allah bai sani ba da sai suka yi tawassuli da wannan faghfir lillazina tabu ya Allah ka gafarta ma waɗanda sun tuba ba wai waɗanda kake rufe musu asiri suna zunubi ba ka dubi farkon suran nan gafiru zambi wa qabilit tawbi ba su ce Allah ka gafarta ma wanda ya boye yana laifi ba a'a ka gafarta ma wanda ya tuba faghfir lillazina tabu waɗanda suka tuba ka musu gafara wattaba'u sabilaka waɗanda suka bi hanyarka waqihim azabal jahim Allah ka tsare su daga azabar wuta wallahi kaga addu'a ce mala'iku suke mana waɗannan mala'iku ma fa Allah da ya tashi ba mu labari sai ya gaya mana ba kananan mala'iku ba manyan mala'iku mafi girma don waɗannan su ne mala'iku mafi girma an samu hadisin manzon Allah da ya bayani wanda annabi yake cewa babu halittan da ta kai mai ɗaukan al'arshi girma babu wannan halitta to waɗannan masu ɗaukan al'arshi ka ji addu'a suke mu bayan Allah Allah ka samu na ciki shi ne malamai suke cewa wannan ya zama albishir gare mu kamar misali Ibn Taymiyyah a littafin Majmu'u Fatawa mujallal na 7 shafin 487 zuwa 501 yace qaddallat nususul kitabi wa sunna inda zaka dubi alqur'ani inda zaka dubi sunnar manzon Allah tsakanin alqur'ani da hadisin annabi Muhammad zaka samu sababi goma ke sa Allah ya yafe maka abubuwa guda goma ne abubuwa guda goma suke sa Allah ya gafarta ma dan adam ka tashi a lahira lafiya lafiya ka wuce aljanna Allah ka samu dace abubuwa guda goma na daya shine tuba wannan na farko shine tuba wa hadha mutafaqun alayhi bainal muslimin duk musulmai malaman musulmai sun tabbatar da wannan idan kana son ka samu gafaran Allah a lahira to wajibi ne ka tuba ai shi yasa kaga Allah ya ce gafirin zambi wa qabilit tawbi farkon magana sai kenan Allah mai karban tuba ne don haka dai tashi ba mu labarin addu'ar mala'iku sai ya tabbatar mana abinda mala'iku suke roƙa shine Allah ka gafarta ma wanda ya tuba tuba ita ce sababi na farko da ke samu ta samu gafaran Allah Allah ka samu iya tuba in ka dubi musamman ma suratul tauba aya ta 104 alam ya'lamu anna allaha huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna allaha huwa at-tawwabur rahim. Ka gani wato Allah yana karban tuba daga bayi, sai yace ai Allah shine ma at-tawwabu, at-tawwabu shine mai yawan karban tuba. Ka saba ma Allah ka ce na tuba yau, gobe ka dawo ka ce na tuba, jibi ka dawo, ko da zai kai sau dubu Allah zai karbe ka. Shine at-tawwabu, mai yawan karban tuba. Yace wa ya'fu an-sayyi'ati, kuma Allah yana yafe laifuka. Wanda ya zo a suratul shura aya ta 35, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu an-sayyi'ati wa ya'lamu ma ta'malun ma taf'alun. Allah shi yake karban tuba ga bayi, Allah shi yake yafa laifuka, Allah yana sanin abin da kuke aikatawa. Allah ka yafe mana. Wannan abu na farko kenan. Saboda haka yasa tuba ita ce matakin farko. Duk mutumin da bai tuba ba, to sauran sabubban da kansa Allah ya gafarta ma Allah in bawa, ba lallai bane ka ci musu. Don haka yasa matakin farko shine tuba. Allah ka sa mu iya tuba kafin mutuwa. Na biyu shine istighfar. Abu na biyu wanda ke sa Allah ya gafarta maka shine ka riƙa neman gafaransa. Kar ka damu da cewar baka bar laifin ba. Kar ka damu da wannan. Al-istighfar, kai ta neman gafaran Allah. Don haka yasa in ka dubi farkon abin da Allah ya ce, gafiru zambi wa qabilu tawbi. Allah mai rufe laifi ne kuma Allah mai karban tuba ne. Saboda haka don kana laifi, kar ka daina istighfari. Wannan istighfarin da kake yi yana ishara da cewar ka yadda akwai Allah, ka yadda kana saba ma Allah, kuma akwai alamar nadama. Saboda haka dalilin haka zai iya sa Allah ya yafe maka. Allah ka yafe mana. Sai abu na uku, alhasanatul mahiya, ka yawaita ayyukan kirki, domin Allah da kansa ya faɗa innal hasanati yuzhibna sayyiati. Duk sa'ilin da ka saba ma Allah inda hali, kai sadaka ko kuma kai aikin alheri. Kar ka yadda ka saki jiki zunubin ka yafi alherin yawa. Duk sa'ilin da kai laifi, to sai ka bi bayansa da wani aiki mai kyau, sadaka ce, nafila ce, duk wani abu mai kyau in kana aikatawa, to cikin ikon Allah wannan aiki mai kyau da kake shi kansa yana goge wancan laifi mara kyau. Saboda haka yasa Ibn Taymiyya yake cewa abubuwa goma ke sa a gafarta wa mutum laifi. Kaga ka aikata abu mai kyau, kai baka ma yi niyyar Allah ya gafarta maka ba, amma a dalilinsa sai Allah ya fi maka. Sai abu na hudu, addu'ar da muminai suke ma juna. Addu'a da muke wa juna din nan wallahi tana tasiri gare mu baki ɗayan mu. Addu'o'i da muke yi, kar ka ɗauka wai addu'an nan tana tafiya banza, lala, addu'an nan tana da tasiri. Saboda haka yasa duk sa'ilin da kai sallah, ba za ka yi sallama ba sai ka yi wa musulmai addu'a. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Addu'a kake ma bayin Allah, addu'a kake ma bayin Allah. Wannan addu'ar da muke ma juna dalilin sa yasa musulmi ke tsira a ranar tashin kiyama, ba wai saboda yawan ladan da ka tara ba, ba saboda yawan da yawa ma za ka samu mutum ya tara ladan kafin ya mutu ya bata abinsa, shi da kansa ma ya bata abin. To amma waɗannan addu'o'i da muke wa juna, musamman yasa Allah ya shar'anta sallar jana'iza. Sallar jana'iza ai ceto ne ga mamaci, ceto ne ga mamaci. Saboda haka yasa aka samu hadisi kamar misali riwayar Aisha da Anas bin Malik, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min mayyitin yusalli alaihi ummatu min almuslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una illa shuffi'u fihi. Manzo Allah yace ba zai yiwu mutun ya rasu, mutun ne ya mutu, aka samu mutane sun kai mutun 100, waɗannan mutane dukkan su suna neman ceton Allah ya gafarta ma wannan mutum, face Allah ya gafarta mishi. Hadisin yana sahihu Muslim, babu man salla alaihi mi'atun shuffi'u fihi, sunan babin kenan. in aka samu mutun 100 suka yi magawar musulmi sallah manzon Allah ya ce Allah zai cece shi a dalilin addu'ar su kaga Allah ya sani zanubin namu daban-daban wani zanubin nasu yana da yawa wani kadan ne amma duk da haka manzon Allah ya ce in dai aka samu mutun 100 sun yi magawa sallah to wannan mutumin ana fatan Allah zai cece shi ta dalilin sallar da waɗannan mutane suka yi hadisin yana sahihu muslim hadisi 947 saboda haka yasa kaga dalilin wannan hadisin yasa malamai ke kyamar sallar jana'iza a cikin dare duk da cewa ba laifi bane sannan Abu Bakar a cikin dare aka yi mai jana'iza manyan mutane an yi jana'izar su a cikin dare amma an fi son a bari gari ya waye saboda yawan mutanen da za su yi magawar sallah saboda a samu aƙalla mutum 100 din nan idan dai jinkirin da za a yi na sallar jana'iza ba ta kai a samu yini guda ba wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba ba laifi ba ne akwai kuma hadisin Abdullah ibn Abbas wanda ya zo da abin adadin da ya dan ragu wanda annabi ke cewa ma min rajulin muslimin yamutu babu mutum musulmi da zai mutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan idan aka samu mutum 40 suka yi jana'izar shi to hadisin yana da dan wahala dan annabi ya ce la yushrikuna billahi shay'an mutum 40 ba sa shirka samsam illa shafa'ahum Allah fi fati Allah ya cece shi a dalilin su kaga kenan bai kamata ka tsaya kan 40 ba domin samun 40 waɗanda ba sa shirka abu ne mai wuya ya kamata hada mutum 1000 ko 2000 wannan ya nuna cewa sallar jana'iza da muke tana da albarka sallar jana'iza ai kaga roƙo muke muna roƙo Allah ya gafarta wa mamaci Allah ya karbi kyawawan ayyukansa to wannan shine dalili na hudu wanda yake sa mutum ya tsira a ranar tashin kiyama kaga ba halin mutum ya sa ya tsira ba saboda addu'ar bayin Allah na biyar fa ma yu'malu lil mayyit min a'malil birri kai ne ka mutu sai ƴaƴanka suka ce kai baba da ya rasu ba yi da hali bari za mu gina man rijiya a matsayin wata hanya da zai duka samun lada ko za mu gina wata gada ko za a yi wata sadaka sadakatul jariya wannan ya samu nususis sunna as-sahiha as-sariha wattifaqil a'imma hadisan manzon Allah masu yawa idan yaro yayi alkhairi ma babansa baban yana can yana ganin alkhairi yana zuwa gare shi saboda haka sai dai ya dinga ganin haske za a cire shi daga aljanna ta 10 ce yanzu zaka koma aljanna ta 11 me ya faru danka ne yayi wani gada saboda kai to kaga abin akwai dadi ai amma ba duka yaya suke tuna iyayen ba Allah ka shirye mu amin wa kadhalika al-itqu wal hajj haka wanda zai yi wa babansa aikin haji babansa na kwance yana ƙara samun daraja a kiyama kai ma babanka aikin haji koda ya taba yi a matsayin nafila wannan ba laifi bane bal qad sabata anhu fi sahihan wanda manzon Allah ya ma yi umarni annabi ke cewa man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu idan mutum ya mutu ya zamanto akwai azumin kafara a kansa to ya kamata a samu wanda zai sauke mar wannan kafara ko azumi wanda yake na bakanci amma banda na ramadan wanda shine wanda hujjar sa bata inganta ba abu na shida dalilin da kan sa mu shiga aljanna shine ceton annabi muhammad kaga duk waɗannan ayyuka da muka yi da addu'o'i da muke ma juna amma wallahi karkab in ka tara a lahira bai kai Allah ya saurare mu ba duk alkhairin da muka yi duk ibadar da muka yi idan aka tashi a filin hisabi bai kai annabi Allah ya saurare mu ba saboda haka sai manzon Allah ya yi ceto sai manzon Allah ya yi ceto ceton nan kuma addu'a ce idan annabi ya yi wannan addu'a shine sai Allah ya mana hisabi kuma akwai hadisin da manzon Allah ke cewa shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati zan yi ceto ga masu manyan laifi daga cikin al'ummata hadisin yana sahihu Tirmidhi hadisin 1983 kaga kenan ceton annabi Muhammad shike taimaka mana mu samu tsira a ranar tashin kiyama kuma wanda ceton nan yana da falala kwarai domin musamman Allah yazo ya turo a tambayi annabi Allah ya turo a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yazo ta riwayar Abu Musa al-Ash'ari manzo Allah yace khuyirtu baina shafa'ati wa baina an yadkhulani su ummati al-janna Allah yace ma annabi Muhammad ga zabi tsakanin abu biyu ko dai idan an tashi a lahira a raba al'umar ka kashi biyu rabi gaba ɗaya a sa su a aljanna sauran rabi kuma sun shiga wuta ba fita ka yadda da wannan ko kuwa idan an tashi a lahira a baka damar kai ceto ga wanda ya shiga wuta sai manzon Allah ya ce ni a bani damar ceto yafi a ce rabin al'umma ta taje wuta rabi ta je aljanna domin waɗanda suka shiga wutan ba za su fita ba sai manzon Allah ya zabi ceton hadisin yana sahihu ibni maja shine hadisin 3480 so kaga ceton manzon Allah yana daga cikin dalilin da kan samu samu aljanna sai abu na bakwai shine musibar da take samun ka a rayuwa wanda baka so saboda babu wanda yake son musiba a rayuwarsa Allah ka raba mu da ita ka yi tuntube musiba ne talauci ya same ka musiba ne bukata ta same ka yadda zaka kasa biya makanka shi ma musiba ne rashin lafiya ya same ka wadannan duk musibu ne allati yukaffiru Allahu biha al-khataaya fi ad-dunya wadannan musibun ba ma san su amma wallahi alheri ne ga rayuwar mu babu mutumin da yake son yin rayuwa cikin kunci amma wannan rayuwar ta kunci dalilin ta yake sa aljanna ta sawwaka ga dan adam a kiyama saboda haka yasa dan adam bai gane bane hukuncin da Allah ya wa musulmi a duniya babu sharri alkhairi ne zalla akwai hadisin da yazo muttafaqun alai wanda annabi yake cewa ma yusibul mu'mina min wasabin duk abin da ya samu mumini sai annabi ya kirka yace hatta gajiya kaga alwasab shine at-ta'abu haka kurun ka ji ka gaji in banda musulmi babu wanda yake da wannan gatar da ka ji ka gaji sai Allah ya ce ku rubuta mar lada yaya musulmi zai gaji a ce a rubuta lada wala nasabin manzon Allah ya ce haka nan rashin lafiya shine almarabul lazim ciwon kai ne zazzabi ne kaga kana ta fama da jinya saukin ya gagara duk wannan jinyan da kake gani kafara ce Allah yana ta goge laifinka ana rubuta maka lada annabi ya ce wala hammin had damuwa ita kanta dan akwai lokacin da damuwa za ta same ka ce fa ne ya gagara wannan damuwar sai a rubuta ma lada wala hazanin ko bakin ciki min amradil batin kaga kenan wannan ya shafi cuta da take boye babu wanda ya sani sai Allah wala gammin da takaici wanda zai samu dan adam takaici da zai sa radin zuciyarka ta bace ranka ya bace wala adan manzon Allah yace to hatta wata cutarwa yalhaqu bi shakhs min ta'addi ta'addi ghairihi alai wani haka kurum yazo ya mare ka ko kuma ya dake ka ko a samu da abin hawa ya shure ka manzon Allah yace hatta shaukatu yushakiha hatta qaya na'am yashakuha wanda dan adam yayi kukan ta soke shi illa kafara Allahu biha min khataaya duk waɗannan dalilai ne da ke sa Allah ya gafarta wa mutum laifi kaga kenan musibu da suke ta aukuwa da mu mun dauka kamar sharri ne ba sharri bane alkhairi ne haka Allah madaukake ya faɗa la tahsabuhu nahu sharran bal huwa khairul lakum kar ku yi tsammani sharri ne alheri ne gare ku na takwas Ibn Taymiyyah ya ce to matsewar kabari saboda ka'ida ne duk mutumin da aka binne shi ƙasa sai ta matse shi wannan babu makawa Allah ka sauke mana ad-daghtatu war-raw'a fa inna hadha mimma yukaffiru Allahu bihi al-khataaya ata da kai mala'iku su tashe ka ka zauna za a maka tambayoyi wannan tashin dole mutum zai samu tashin hankali ko da yake ba zai rabu da hayyacinsa ba kamar yadda kafiri yake fita hayyacinsa amma tambayar kabari din shi kansa fitina ne saboda ka tambayar da za a ma a kabari shi kansa kafara ne game da zunubanka yana cikin dalilin da ke sa aljanna ta sawwaka ga dan adam a ranar tashin kiyama Allah ka sawwake mana wannan Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan a littafin Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah yana juz'in 6 shafin 238 yace na bakwai shine ahwal yawmil qiyama ka san mutane za su fito daga kaburbura yawma yaqumun nasu li rabbil alamin Allah yace duk mutane za su tsaya a filin hisabi za su jira hisabi za su jira Allah tabaraka wa ta'ala wannan tsayuwar ko da shike mumini ba zai wahala irin kafiri ba amma tsayuwar ita kanta tana zama kafara ga mumini a dalilin haka yasa aljanna take sawwaka gare shi kaga kenan samun lada ga mumini bai takaita ga duniya ba har a bayan mutuwa mumini yana ƙara samun kafara na zunubai a dalilin wahalar da ya fuskanta malaman sunna da yawa sun tabbatar da wannan saboda ka tun daga kwanciyar kabari tambayar da za a yi maka zuwa ga tsayuwar hisabi da hawa siradi duk waɗannan kafarori ne wanda in ka tattara su dalilin haka yasa aljanna take sawa to sai na ƙarshe Ibn Taymiyyah ya ce rahamar Allah wa afuhu wa magfiratuhu da gafaran Allah bila sababin min al-ibadi Allah yana mana rahama yana mana gafara ba mu da wani sababi yaya kenan za mu gane to shine wannan labarin da Allah yake ba mu game da mala'iku kaga rahama ce ya mana mala'iku da ke daukan al'arshi suna mana addu'a ban ma sani ba in ba dan ya faɗa ba ba za mu sani ba muna samun yafewarsa muna samun gafaran Allah bila sababin min al-ibadi alhali ba mu yi sababin komai ba Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana mala'ikuna addu'a me suke cewa rabbana wa adkhilhum jannati adn
allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
wannan yana daga cikin sabubba da ke samu tun ya samu aljanna addu'o'i da kuma hanyoyin da Allah yake taimaka mana wanda ban ma sani ba mala'iku suna cewa rabbana ya Allah mahaliccinmu wa adkhilhum jannati adn ka shigar da su gidajen aljanna na zama allati wa attahu wanda ka musu alƙawari wa man salaha min abaihim da wanda ya zama mutumin ƙwarai daga cikin iyayensu wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da ƴaƴansu Allah ka hada su a gidan aljanna innaka antal azizul hakim lalle Allah kai ne mabuwayi kai ne mai hikima ba abin da ya gagare ka mala'iku suke mana addu'a ban ma sani ba ko ba mu yi sababi ba baka yi sababi ba shi yasa Ibn Taymiyyah yace bila sababin min al-ibadi in kuma akwai sababi sai ka gaya mana ya aka yi aka samu alaka tsakaninka da mala'ika mai daukan al'arshi babu alaka babu ta inda za a samu hulɗa tsakaninka da wannan mala'ika idan ma a ce akwai mala'ikan da za ka iya kusanta na duniyan ma ba kowa bane to amma sai gashi Allah yana gaya mana mala'iku masu ɗaukan al'arshi suke mana addu'a babu sababi wannan yana daga cikin hanyoyi guda goma waɗanda Allah ya sawwake mana saboda mu samu gidan aljanna Allah ka samu dace da ita me suke cewa
wa qihimu zayyat wa ma taqin sayyat yawma idhin faqad rahimta وذلك هو
الفوز العظيم وقهم السيئات الملائكة suna cewa Allah ka tsare muminai daga aibu na zunubi wato shine azabar da kake haifarwa aibu na zunubi shine ake nufi da as-sayyi'atu wa man taqi as-sayyi'ati yawma idhin wanda ka tsare shi daga aibu na zunubi a wannan ranar faqad rahimtahu haqiqa Allah kai masa rahama wato mala'iku ke faɗin wannan kaga mu ba mu sani ba amma ya nuna cewa kiyama tana dauke da abubuwan ban tsoro babu mutumin da yake tsira sai wanda ya samu aljanna kawai mala'iku sun sani saboda kai sa mala'iku suke cewa waman taqis sayyi'ati yawma idhin faqad rahimtahu wanda ka tsare shi daga aibu daga sharri na zunubi a wannan ranan to hakika wannan ka masa jin kai sai Allah ya ce wa zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo mai girma al fawzul azim wanda yazo ta bayanin Allah da yazo a suratu al imran faman zuhziha anin nari wa udkhila al jannata faqad faza duk wanda aka kakkabe shi daga wuta aka ce je ka aljanna Allah ya ce wannan yayi babban rabo wallahi aljanna tana da wahalar samu jama'a dole sai mun hada da addu'a da gyara ayyuka da tuba Allah ka gafarta mana kurakuran mu Allah ka inganta ayyukan mu Allah ka sa ibadar da zamu a wannan wata ta zama karbabbiya Allah ka sauwake mana samun sabubba na shiga aljanna Allah subhanahu wataala ka sa mu iya tuba kafin mutuwa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك